sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara a game da wani kudirin doka kan yadda wato abubuwan da sojojin Amurka za su iya kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyarar aiki a kasashen Larabawa. Sannan kuma fara wani wata tawagar Vatican za ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a White House domin wanzar da zaman lafiya a Ukraine.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani zama da shugabannin gudanarwa na jam'iyyar APC suka yi a jiya Litinin, sun nada Sanata Abubakar Kyari a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar bayan da Sanata Abdullahi Adamu ya yi murabus. Ko da yake wasu 'yan jam'iyyar sun fara cewa ya kamata mukamin ya koma arewa ta tsakiya.
Jerin nan arewa ta tsakiya ce, kuma arewa ta tsakiya mu da shugabannin mu gabaki daya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu ga yanda za a yi a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujera don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban kasa.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da 'yan kungiyar maɗigo da luwaɗi a wasu ƙasashen duniya ke gudanar da gangamin neman a amince da su, su ko wasu jama'ar Ghana kira suke yi ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta aiwatar da dokar takawa 'yan luwaɗi birki wadda ke gaban majalisar dokokin ƙasar yanzu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsakani wuya wanda Aliyu Mustafa ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
An sauraro da fatan an sha ruwa an waye gari lafiya ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara game da wani kudirin doka kan kashe kuɗi da zai tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a Majalisar Wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine, dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. A ranar Juma'a ne Majalisar Wakilan ta Amurka ta yi mai rinjayen 'yan Republicans ta tabbatar da wata dokar da ta amince da kashe dala biliyan 874.2 kan harkokin da ƙuri'u 219 da kuma 210. Kevin McCarthy, shugaban majalisar, ya ce bangaren fasahar kimiyyar zamani mai mahimmanci ga ci gaban kasar nan da kuma tabbatar da 'yancin kai a faɗin duniya yayin da China da Russia suke dada bunƙasa a fannin zai samu kaso mai girma da ba a taɓa gani ba. Yunkurin 'yan Republican su biyar don ganin an kawo ƙarshen baiwa Ukraine tallafi a baya ya ci tura. Mafi akasarin 'yan Republican sun jefa ƙuri'a tare da 'yan Democrat na ganin cewa an samar wa Ukraine tallafin dala miliyan 300, amma kuma masu ra'ayin mazan jiya sun cimma wasu nasarori a kan gwamnatin Biden. Sake wa ma'aikatar ɗan jam'iyyar Republicans Ronnie Jackson da yake bayani ya ce ana sake wa ma'aikatar tsaro kudaden al'umma ne da zimmar gudanar da ayyukan da za su tabbatar da tsaron ƙasa ba don su yi amfani da shi wajen tallafawa manufar gwamnatin Biden cimma mummunar aƙidarta na kudirin amincewa da zubar da ciki ba. 'Yan Republicans sun ce bai kamata a ce an amince wa jami'ai masu sanya kaki zubar da ciki ba ƙarƙashin inshorar lafiya ba. Kana bai kamata Pentagon ta jagoranci nema wa mutane masu sauya jinsi tallafin gwamnati wajen cimma wannan manufa tasu ba. Hakim Jeffries, jigo ne a jam'iyyar Democrats kuma ɗan majalisar wakilai, ya ce abin takaici ne yadda wasu 'yan jam'iyyar Republicans suka yi kane-kane kan da kudirin dokar da ke da mahimmanci ga tsaron ƙasarmu sannan suka mai da shi wani makami da suke yin kurin amfani da shi suna tilastawa al'ummar Amurka bin tsatsauran ra'ayinsu. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi kasashen yankin Paris uku da zumbar bunkasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da zuba jari. Erdogan ya isa Jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu ƴan kasuwa 200. Ziyarar wuni ukun yana zuwa ne a daidai lokacin da Turkawa suke fuskantar ƙarin farashin mai da haraji. Wanda ministan kudin kasar ya ce ƙarin ya zama wajibi don dawo da tsarin kashe kuɗi kana a rage hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 38 cikin 100. Fadar White House da Vatican sun yi wata sanarwa a jiya Litinin wanda ke cewa manzannin zaman lafiyar da Papa Roma Francis ya aike Amurka za su gana da shugaban kasar Joe Biden a cikin wannan makon a Washington. Wani yunkurin Papa Roma Francis na wanzar da zaman lafiya a Ukraine da ake kira Holy See. Ziyarar ta Cardinal Matteo Zuppi a yau Talata zuwa gobe Laraba ta biyo bayan wata ziyarar da ya kai Moscow bayan da ya yada zango a Kyiv inda ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Biden zai gana da Zuppi gobe Laraba inda za su tattauna irin wahalar da Russia ta haifar da mummunar yakin ta a Ukraine.
Tumadalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotannin mu. Jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta ce san babu wanda ya tilastawa Sanata Abdullahi Adamu yayi murabus daga shugabancin jam'iyyar. APC ta bayyana hakan ne bayan taron shugabannin gudanarwa na jam'iyyar wanda ya dora mataimakin shugaban jam'iyyar Abubakar Kyari a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar a yanzu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanata Abdullahi Adamu ya saukara daga mukamin sa na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Sanata Abubakar Kyari ya maye gurbin sa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a dauka.
Daraktan labarun APC Bala Ibrahim dan kwamitin gudanarwa na APC Dr. Ali Kumo ya ce abin da ya faru na bisa dokokin jam'iyyar kuma ba a samu wata hatsaniya ba.
Gaskiya ne Abdullahi Adamu ya aje aiki kuma ba wanda ya tilasta shi a kashin kansa a matsayinsa na dattijo ya ce ya ajiye aiki kuma ya yi godiya tunda Allah ya sa jam'iyya ta yi nasara ƙarƙashinsa wanda kowa yana yaba masa kuma yana yi wa jam'iyya fatan alkhairi yana yi wa sabon shugaban ƙasa fatan alkhairi. Habu Kyari daga Borno shi ne mataimakinsa yanzu shi ne acting national chairman. Kuma sakatare ma ya ajiye aikinsa kuma shi ma mataimakinsa ya karbi gurbin sa na riko kuma wannan abu mun yi shi bisa ci gaban jam'iyya ba ko wani abu maganan alkace magoya ba ko wani abu duk bai taso ba.
Sanata Abdullahi Adamu wanda ya hau mukamin bisa marabayan tsohon shugaba Buhari na da matsayin baya fargabar duk wata barazana ko kalubalen siyasa. Wanda ya takara da Abdullahi Adamu a neman shugabancin jam'iyyar mafi zama matashi Muhammad Etsu ya ce mukamin ya kamata ya koma arewa ta tsakiya kasancewar Abdullahi Adamu daga yankin yake.
Kujerar nan arewa ta tsakiya ce kuma arewa ta tsakiya mu da shugabanninmu gabaki daya za mu kira mitin na yan gaggawa mu ga yanda za a yi a kira a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban kasa President Ahmed Bola Tinubu akan kudirin sa na gyara Najeriya.
Hakika masana siyasa sun dade suna hango ba za a samu jituwa tsakanin Sanata Abdullahi Adamu da shugaba Tinubu ba bisa hannun riga da suka yi gabanin zaben fidda gwani na dan takarar jam'iyyar inda aka ga lokacin tamkar Abdullahi Adamu na mara baya ga tsohon shugaban majalisar dattawa ne Ahmad Lawan ya samu tikitin. Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi sukar matakin Rasha na janyewa daga wata yarjejeniya na tsawon akalla shekara ɗaya wanda ya baiwa Ukraine dama ta yi safarar hatsi ta tushoshin Ukraine wanda suke wucewa ta gaban jiragen yakin Russia akan Bahar Aswad. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa abin takaici ne da ba a kai ga cimma wani sashe na yarjejeniyar daga bangaren Russia ba wanda ke nufin an soke shi. Da zarar Russia ta kammala nata alkawarin za ta ci gaba da kaddamar da wannan yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba. Sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta ce a fahimtar ta yarjejeniyar ta kare. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa wa manema labarai cewa an yi amfani da kalmar dakilewa a wasikar ta Russia da ta Russia ta aiko. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba wanda ya halarci taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya da yake bayani a game da halin da ake ciki a kasar shi a jiya Litinin ya amince da cewa ana ta tafka muhawara tsakanin jakadu kan ko Russia ta janye ne ko kuma ta dakatar da ci gaba da yarjejeniyar. Ya shaida wa manema labarai cewa Russia akan kanta tana kaucewa yin bayani dalla-dalla dan a cikin bayananta ta ce ta janye sannan a wani wurin kuma ta ce ta dakatar. Kana ya kara cewa yanzu dai ba za a iya cewa ga yadda lamarin zai kasance ba. A ranar Lahadi ne dai jirgin ƙarshe ya tashi daga tashar jirgin ruwa ta Odessa kuma ya isa Istanbul a jiya Litinin. A ƙarshe Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun ƙasar Amurka inda ƙasashen biyu ne kawai suka amince da ɓallewar daular da ake ta kai ruwa rana akan kasancewa ta ƙarƙashin ikon arewacin Afirka. Ministan harkokin wajen Morocco a wata sanarwar da ya fitar a jiya Litinin ya ce Sarki Muhammad na shida ya samu wasikar Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na amincewa da ikirarin ikon ƙasar ta Morocco. Ofishin Netanyahu ya tabbatar da sanarwar. Kana ministan harkokin wajen Isra'ila Eli Cohen ya ce wannan zai karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu. Kana zai inganta kwanciyar hankalin yankin.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Jama'ar Ghana na ci gaba da yin kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta aiwatar da dokar nan ta ƴan luwadi da madugo da ta janyo cece-kuce a ciki da wajen kasar. Suna gana ana tafiyar hawainiya wajen aiwatar da dokar. Har yanzu dai kudirin dokar na gaban majalisar dokoki bayan zartar da shi shugaban kasa zai sanya masa hannu. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jama'ar Ghana na ganin ana jinkiri wajen aiwatar da dokar kama masu luwadi da madugo a kasar. Mafi yawanci sun yi kira da gwamnati da ta yi gaggawar zantar da dokar.
Tuni ne Hajiya Samira, ƴan luwadi, ƴan madugo, kama su da za a yi nan. Don Allah, don Annabi, shugabanninmu manyan mu su duba su gaggauta shi tsakanin yau da gobe a zantar da wannan hukunci ya shiga katun ba zo an ja mana kafa baya ba. Su yi hakuri saboda Allah. Fitintunun ga da muke gani su ne sanadi.
Commissioner Muhammad Indoni ne yanzu nan ma ya kamata a aiwatar da wannan doka sabili da in ka duba mu mutanen Ghana duk addinin da ke cikin Ghana nan Twitter da wannan abu ɗan madugo da ɗan luwadi
sunana Jiya Mbiya ɗan madugon nan saboda Allah da Annabi ɗan parliament ina roƙon su saboda Allah su yi abin nan da gaggawa kasu bata lokaci balle kuma wani magana kuma zai shigo ciki daga baya saboda Allah da Annabi su mana shi da gaggawa.
Falabo Muntaka Mubarak mai wakiltar mazabar Asawasi kuma tsohon shugaban masu ladabtarwa a majalisar dokokin Ghana ya ce an kai bangare na biyu wajen aiwatar da dokar.
Wannan doka da dokin matashi yana tafiya kafa fudure. Na farko shi ne amana kan shi a turance first reading. Wannan sannan na biyu ne muke kira second reading. Muna kiran shi the principles of the bill. To don ba fina duk wani ra'ayi da kake da shi game da wannan kuma za ka tafi hakkin bakin ka. To wani wannan an kare sannan mu zo abin da muke kira consideration stage. Yanzu za a zo a diddige dokan nan da bayan da layi zai sai yanzu shine muke shirin yi an kare wannan sannan a zo wani abin da muke cewa third reading nan lokacin nan kuma wani bai da wani magana kuma game da wannan mun kare shi ce wurin president ce ya sa hannu kunne da abin da madoka so shi in ka duba tafiya a kafin fudun kusan yanzu mun yi biyu mun kare sauran biyu.
Ya ƙara da cewa ya karanta aya a majalisar yayin da ake shigar da dokar inda yake cewa duk musulmi ba zai yi jayayya da abin da alkur'ani ya kawo ba
kamar yanda ake sakin rijin din ne da kai na fadi a ba parliament mu ranan da aya suratul nisa da za aya 16 magana da Allah yayi da Allah ya tar da wayanda ce irin wanga abu kuma muka ce mu musulmai abin da aka ce Allah ya ce ba mu da amfani ko ya ba iya kaza tunda Allah ya ce magana ya share ban ga wani musulmi da ke gidan nan ko da na sani yake ga kamar a amma dai mu dai muna nan dai tunda Allah ya tar da abin mu ba za mu yi mumara da abin ba ba shi dai mumara bayan yanda za yi a tabbatar ba ta yi kai irin wayannan abu ba bayyane mu talakawa ne domin ba mu da doktoci da nesoci da hospital da za su yi su ciliki wanda ababa da ke tafiya da shi da irin cututtuka da yake da mutane in din zai taru da wa'alan da muke nan muke fama da duban yara duban gaurannu duban tsofaffi hospital mu gaskiya zai zama mana kalubala.
I want to give opportunity to those who are against to speak.
Muryar kakakin majalisar dokokin Ghana Abun Sumana Kingsford Babin kenan yayin da yake baiwa mambobin majalisar dokokin damar bayyana ra'ayinsu akan cewa ko akwai wanda bai yi ra'ayi da kama ƴan Madugo da Luwadi a kasar ba inda yace
any honorable member who disagrees with the submission just
duk member na majalisar da yake yadda da shigar da wannan ƙarar da honorable Andy Afia Kube ya gabatar na cewa dukkan mambobi 275 na majalisar dokokin Ghana suna goyen bayan aiwatar da kudirin dokar duk wanda bai yarda ba to ya tashi ya tsaya a kafafunsa in gane shi tsarin dokar dai da ake shirin aiwatarwa shine za a daura duk wanda aka kama da laifin luwadi ko madugo na zama gidan yari har tsawon shekaru 10 sannan kuma shekaru 3 ga duk wanda ya bayyana kansa a matsayin yana sha'awar luwadi ko madugo.
A gaida Hawwa Abdulkarim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Babu wani gidan gwamnati a Najeriya da za ka je gaban gidan gwamnati kai high rise din da ku kowanne gidi a gurin wannan kauya da ku ina babu duk duniya ba a yi towa ta France ta Paris da ta tarihi ba a gaban yan wata ke ba towa ta Washington da take a gaban Washington tsakanin ta da gidan gwamnati ya kai kusan kilo 10 ba a yi alaji
kwari duk yaran da suka kawo basu biya kashi 30 cikin 100 ba wannan gandujan dai da ba sa so Allah yake san sa shine ya biya da kashi 70 da wani abu cikin 100 na ƴan makarantar da suka kai
horrible ba da sai rushe rushe na wai da ma ba ku da wata agenda ne
akan agenda duka
a agenda da ma
barka shi
yanzu ga mutanen ka shine kawai agenda su
jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me ainihin manufar sabon gwamnan jihar Kano Abba Gida-Gida na rusa shataletilan nan na gwamnati da ke Kano? Shin tsakanin kwankwaso da Abba Gida-Gida wane ne gwamnan Kano wanda yake ba da umarnin a rusa waɗannan abubuwa da ake rusa a can Kano? Kuma da kwankwaso da Ganduje wafi ba ta tarbiyyar matasan wannan jiha ta Kanawa? Ba da bayan wannan shin sabon gwamnatin na NPP tana da wata ajanda da ta zo da ita bayan rushe-rushen gine-gine? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taba a cikin shirin yau na wannan safiya. Amma kafin sannan bari mu ji wasu ra'ayoyi na Kanawa game da abin da ke faruwa gare su.
Sunana Usaini Almani Shinshi. To a bisa wannan abu da ne girman gwamna zaɓaɓɓe Abba Kahiri Shinshi. Dama abu ne wanda ya ɗau alƙawarin ya kankan cewa in Allah ya bashi nasara zai ƙwatowa al'ummar jihar Kano inda aka yi gine-gine ba bisa ƙa'ida ba. Kuma ga shi yana cika wannan alƙawari ne dama kuma ana so a ce ya kasance mutum in yi alƙawari ya cika.
To a gaishe ku to bari mu sake marhaban lale ga bakin mu wato Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano a yanzu da kuma Ibrahim Zakari Salina babban sakataren jam'iyyar Adawa ta APC a can Kano din wanda kuma su ne za su ci gaba da muhawarar da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori ya shirya mana akan abubuwan da ke fara tun bayan da wannan sabuwar gwamnati ta Kano ta Abba Gida-Gida ta zo kankara ga
ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta sahu karuru sa masa kadarori menene makomarsu a gurin
idan mutum ya da legal abuwa wulukaci legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kaman da ga waka akwai ka'ida na ya ake ba da fili akan dole shi gwamnati ya tattar komai shi da commercial land shi da commercial komai da komai ko shi bane shi ko hela shi ko da
idan sai ku dama honorable da kuka yi wannan tsage-tsage da kuka yi dama ba ku ba wa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati
ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafadin magana wawa ne majinta ba wawa bane ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna a yi ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kuke nan gobe ba wanda zai zo ya investing a Kano domin ya san wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kai ta sa bulldozer kai ta rushe saboda ba ita ce ta yi
to gashi suna cewa din me takarda sahihiya ya kai
ba gaskiya bai ba su ma sani ba
to mun san
tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko company
zai da takarda
haka kawai ko
takarda
yanzu ya kama
yi da takarda
to inda takarda
da takarda
da Allah
mai
inda takarda me ta kamata su
barka da takarda
su zo su tsaya su ce ku kawo takardun ku
barka ji
amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati
da takarda
ku zo ka tsaya
barka da takarda
ya ce mun
da takarda amma ba zan dabbe ga maka inda ka zo ne bukar kaida daga bukar kaida bukar bukar kaida
ai ai akwai takarda
kaida
akwai kaidoji
da ta bada kwangila ko ta samu benefit
kuma ko wanne ne ma
amarkanin
ka Allah
kun
go wayannan
kaidoji
ko duba takardun kun gani
ka gama
amma kaci
ka gama ta bakin abutan galdan gal abin da kin zaga maka shi ne yanzu idan ka zaka wada fili kana gauna ai akwai kaidoji ya cancanta mutumin da yake chief executive na state ya zauna a gurin wani company bayan kaurin tsawa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kosa idan ta tsin
to ai ko su
mun da takardun mu mun san alakar da gangujo ta jini mun san ta
ko ma menene
mun san su
abin da ake so a nuna
mata mun faɗa
abin da ake so a nuna
mata ka san faɗa mun san waye ne kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye ne
abin ku bincike ba
san director burka yi san ne kamfanin
waye ne kamfanin lamashi
MD din da sarkin gwamnati da san kamfanin ya kwanta lamashi
amma
da san kamfanin aka ba filin shauci da san kamfanin aka ba
eh amma a
hukumance
idan ya an bi kaida me laifi
ne ai the first Abdullahi shine din mutumin da aka ba executive position a state the first kaida ta kwari kwallan shine resign daga duwar kamfanin dake ciki
to me yasa tunda kun gano wannan takardu wai me yasa kuke tsare-tsaren shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ku kunta shi masatin da misali
to
me
ai daga abin da ya faru
ina zuwa
me kace da
makarantar ba masana shari'a suke cewa ba ku biya compensation ba
me kace da makarantar
kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina makomar mutanen da suka
saka wannan kamfanin da yayi wannan ai is illegal
a san kana magana legality kuna illegality
wai legality
ba to ai kana
kamata in ai ka faɗa ka ce land act bari
kamata
land
act idan Allah ya ba abun nan da shi
dan
Allah
do Allah ce land act ta ba gwamnati power na confiscating ko overriding ko revoke the land
amma ta ba siga
da siga da kebi
amma ba ta siga
da bunyi miki
ka tsaya a magana
mun do a gidan daren yango akwai gurin gwamnati akwai fili na mutane a kiba
kamar na gidan Amina
Bisram
kamar gidan Alfa gida na Dawaki Road
ko ne ka faɗa amma dai wannan akwai gadi da kake faɗa
ka faɗa wannan gidan Alfa
bai shi ne
ka sani
to shi ne shi ne wannan sani
aka kafa hususan dan su dinga kula da irin waɗannan abubuwa
to ai wato Mahmud basu ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ci ku ina takardun ku ya akai kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa daukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa
dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
honorable Haruna Dogo
I want dole dole ku ya faɗa dole dole maku shi dole dole ku ya faɗa dole dole ku ya faɗa bari mu yi wannan barazanar
bari mu cigaba bari mu cigaba zan maka tambaya da Allah kafin an baka da Yusuf yazo da wannan salo na rushe-rushe an koka da rushe-rushen da RFA a Kaduna menene zaka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da
yanzu da ake da Kaduna mutanen Kaduna gaji ta mai su mura su ku kace shi da ake kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zama misali shi yana cewa ba ai bincike ba kira ba ni
to idan ko bincike
aka ji mana da Allah sai
to sai ko
ya da Allah ya da Allah kace
a sati
da Allah
mutanen Kano wannan
ya gaji da Allah ni na ga ganduje ya ganduje a shankwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi wannan bace gam Najeriya
ko kuma ba haka
yace aka
shi sa mu ko kai aka shi sa ko
aka
ina zuwa honorable ai kaga baka ma da answer ba menene bambancin
naku namu 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 reclamation reclamation ne namu ka da reclamation ko idan ka tsaya teku idan ana so a zo da kasa gurin a dauko wani injiniya dawo da yashe zo shi ana so na reclamation reclamation muke basu yi a kan garin musulunci 99.9% ka bo filin da muka fita kamar da shige da kowanne ko daga kake masallacin idi a sai da zakai ka akwai masallaci da gidan su 50 amma wannan gurin a zo a diba da sankai a bayar sanin bar wannan abu ma wallahi ba zan yi wannan ba sai mun dawowa da masallacin idi darajar sa duk wata makaranta da aka diba dan mugunta aka tsayawa da wadansu dan sarai dole cewa population din Kano yana tashin goren zabi yanzu ya
kamar 20 million kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan
nan rayuwar ku kware ku
amma
ai wallahi
ana kokawa dai da
wallahi this school wallahi this school inda aka tafi
mana ba za ku ji cire
wannan shi ya yanzu
ai sai ba ta Najeriya sai ba ta Najeriya sai ba ta Najeriya ku ba ku magane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke wa barna kanku kuke wa tahaji kanawa kuke ci
ta alƙawari muke yi tsakanin mu da Allah cewa we claim this
to ina so in tabbatar maka ga ka'ida
da
ka'ida
ana
in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki
ana so
in tabbatar maka wallahi ba na arziki
ka ce climate
fit ka'ida a cikin musulunci ko kada kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida
a wannan sabo bane
ai wannan ai sabo
shi ga yanzu
kai a sabo ka zo ma ku
yanzu kai yanzu
na mutane
Ibrahim
asu kun hana mutane kasuwanci kun kai da mutane
Ibrahim
kun sa mutane
su zama
barayi
Ibrahim
a'a ka ni Allah da
Allah
ya kamata ku yi
sai
ku ga yawo mutane
shekarawa
shekarawa abinda za ku yi ga abinda za ku yi
ya ga abinda
yawo yana mutane
shekara nan
zan ku yi a bai ku ga kun kare mutane
shekara nan ana yi kasuwanci
da wannan mutane
shekara nan ana yi kasuwanci you root for 8 years
ina zuwa
and the people of Kano rejected me ai tun da wannan
ai ku jara ai ku jara
ba
ba jara wallahi a yau da zabe ko da ku sa mamaki
bari magana
bari ne bari bin qur'a da ku samu
bari ne magana
bari da ta gaskiya
ko da ka da mun ci abin
kenan bari ne ne da
ka da mun ci abin kenan ai da ka da kai ai zabe da kire ilahi su ra'ayi ne
to a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wa cewa zamu yi kokarin mu ansa wayannan tambayoyi shin mutanen da suka yi asaran gine-ginen su da shagunan su da sauran abubuwa da gidaje za a biya su diya yaushe za a biya su diyar a tsakanin kunkusa da ganduje wani ne cikin su yake kan babban kwamitin zartaswa na wasu kamfuna masu zaman kansu da ake biwa kwangiloli da filaye a Kano kuma sannan me bambancin roshin da abba gida-gida yake a Kano da wanda Nasiru El-Rufai ya yi a Kaduna kafin ya sauka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba in Allah ya kai mu rana wa ta yau yanzu kuma muna godiya ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma bakin nasa Alhaji Umar Haruna Dogowa da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Sarina a madadin suruka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington ku huta lafiya
Allah a gaida Aliyu Mustafa Sokoto. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Mu'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniya mu Mr. Dona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.